طيب ومبارك، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، أهيكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول بتي سبب إلى لوكتي وسمنتا سمت ثم درس من فرقه لوكتي سمايا وشي muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya amince mana muka halarci wannan gagarumin al'amari da muka dade muna kokarin mu aiwatar da shi. Muna maraba da lale ga shugabanninmu, iyayen kungiya daga Bauchi. Allah ta'ala da ya kawo mana su lafiya, Allah ya sa mu yi aiki lafiya, su koma lafiya, Allah ya cika musu ladansu. Muna ƙara godiya gare su, muna kuma ƙara jinjina musu da yaba musu. Kamar yadda wasu ku suka shina, abinda ni ita ce shugaba Malama Rakiya Dawo. Allah ta'ala ya mata albarka, Allah ya mata jagoranci, Allah ya ƙara mata ƙarfin gwiwa, Allah ya taimake ta. Dama da ni akwai daraktan agaji Hajiya Salamatu Ibrahim Launi. Muna mata addu'a Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo ta lafiya, Allah ya maida ita lafiya. Yan agaji ga darakta. Muna sauran malamai barka da zuwa majalisar malamai tare da mataimakiyar darakta. Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa musu a cikin ayyukansu na yau da kullum, da kuma taimako da ƙarfafa mu da suke yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da mu da su duka a gidan aljanna sakamakon wannan aiki. Muna godiya wa uwar ƙungiya ta Izala. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mata ƙarfin gwiwa da jagoranci. Lalle sun ba mu ƙarfin gwiwa, sun ba mu haɗin kai, sun kuma nusashe da mu mahimmancin mai da hankali akan aikin agaji. Kuma ana ci gaba da yi, ana kuma ƙara neman sani a kai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu jagoranci mai kyau. Allah ya sa don Allah muke yi, Allah ya karɓa mana abin da duk muke yi. A kasancewar lokaci ya tafi kamar yadda na faɗa a gurguje. Darasi da ni na zo da niyyar yinsa shine kamar yadda kuka gani, jinya da jana'iza. Ma'ana duk wata yar agaji ya kamata a ce ta san yaya ake jinya. A gurguje zan ɗan yi wasu bayanai, kuma za ku ga zahiri da nake ce dole mu san ayyukan da suka shafi hidimar gawa. A muna gurin nan muka tsakuri wasu daga cikinku suka tafi babban masallaci wajen gawa. Ashe wajibi ne mu nemi ilimi akan ayyuka, kuma su can wasu sun yi fice a ɓangaren hidimar wankan gawa. Duk abin da ya taso masallacin gwallaga, akwai mata da dama an keɓe su, sun sadaukar da rayuwarsu tun daga safiya har dare suna jiran gawa ne kawai. To ya kamata a ce akwai buƙatar samun ilimi ingantacce don wannan aiki. A yanzu zan yi shi kamar in ce a faɗake, idan dama ta samu za mu kwatanta. Don na so na yi mana shirin yanayin likafanin da aka ya kamata mu tanada, muna da shi. Akwai sample da aka kawo mana irin nasu na can Bauchi da suka same shi daga Saudiya, ya yi bamban da namu na nan da ake bayarwa. Mata, mu yi ilimi mu gane likafani yana ɗaya daga cikin abin da haƙƙi ne a ɗauke shi daga dukiyarki a yi miki shi. Amma sai muka ɗan fararanmu da cewa za mu je mu karɓi likafanin sadaka, mu zo mu yi mai suturar magabacinmu. Karɓar da kafanin sadaka ba laifi ba ne, amma ku sani an keɓe shi ne ga wasu mutane masu rauni wanda ba za su iya samun sa a lokacin da ake bukatar sa ba. Mafiya yawan mata idan aka yi musu sutura da irin likafanin da ake ba mu sadaka, gaskiya baya wadatar su. Sai ku ga an ɗauko mace jikinta yana rawa, za mu zo da likafani da su Bauchi suka turo mana wanda wadatacce ne. Za ku ga idan an ninka mutum aka nade shi, wallahi ba abin da yake motsi a jikinsa. So yana da kyau ƴar uwa, ko ki tanada wa kanki kamar yadda kakanninmu suke yi. Za ki samu suna da shi, dama sun ajiye suna jiran mutuwar su, wannan likafani na ne. So a gurgurde da nace za mu magana, saboda yanzu lokacin malama ne, lokaci na ya wuce a kai kawon mu. Shi yasa nake cewa zan tantance ne wani abu ne, in dama ta samu zan zo da gabatar da abin amaliya insha Allah. A matsayin ki na ƴar agaji mai ba da taimakon gaggawa, yana da kyau ki san wasu yanayi da ake fahimta ga majinyaci idan jinya ta tafi nisa ko tana kai ga gargara. Domin ki yi abin da ya dace, za ku samu yanzu idan a gida ake jinya, wasu a cikin tsarinsu akwai hotuna a ɗaki, akwai kiɗe-kiɗe a gida, akwai wasu abubuwa dai, kuma akwai mai jinya a gida. To na dubban jinya sun tanadar da wani irin abubuwa ne ya kamata a kawon lokacin da mai mutuwa yake kan gargara. Misali, kina zaune da mara lafiya dogon lokaci yana jinya, sai Allah ya bujuro masa wasu yanayinka da za ki fahimta wannan yanayin fa da ƙyarwanta tashi. Za ku samu masu jinya sun fara ambata ka, har kaza ma fa take yi. To idan an fara wannan tunanin, ya kamata a samu matakin gyara, musamman daga gurin da mara lafiya take zaune. Idan gidanku masu yanayin kallo ne, a tsaharta, kin ajiye hotuna da wasu abubuwa da basu dace ba, a kau da su. Domin me? Ana kwaɗayin shigowar mala'ikun rahama wannan gurin. Mara lafiyan da yake jinya, amma sai wata ɗabi'a ta shigo masa, madadin yadda muke kwaɗayin haske da sha'awar haske, sai ki samu mara lafiya ba ya san haske. Ko kunna fitila da kika yi, zai ce miki da Allah ki fashe, ba sa son haske a wannan lokacin. Mara lafiya zai zama bai damu da suturta jikin shi ba. Sai ki ga mara lafiya yana yage mayafin jikin shi, kuna tattarawa kuna tusa mishi a jikin shi. Duk da mahimmancin tsiraici da mutane suke da shi a wannan lokacin, bai damu da tsiraicin shi ba. Mara lafiya yana gajiyawa da kwanciyar gun da yake, sai ya ji ya kusa ya kwanta a doron bayansa. Kwanciyarsa ya kusa rigingine, domin sashi da sashin jikinsa sun kawo wani lokacin da babu wasu sinadarai da suke ɗaukan mutum, sai ji ya kusa ya kwanta rigingine. Mara lafiya zai dinga jin baya son gun da yake kwanta, sai ki ga yana sauka ƙar. Ga gadon da kika yi masa shimfiɗi kika gyara, sai ki ji ya fi sha'awar ya sauka ƙasa. Suna jin wani abu kamar su ga kamar datti a jikinki ko su a jikinsu, wani ma har za ki ga yana kaɗewa. Alama ce ta tafiya ga gargara idan kika ga mara lafiya yana yawan sa miki ido ba ya iya kaucewa. Ya kalle ki ya shiru, wani sai ki ga yana zuwa hawaye. Ba za su ce komai ba, amma za ki ga cewa wannan kallon tunaninki zai canja miki, ba irinsa kika san yana yi ba. Idan mara lafiya mai surutu ne, to lokaci ya zo masa ne ya shiru. Duk maganar da za ki sai ki ji ba ta dame shi ba. Malama suka ce wani lokutan marasa lafiya a wannan yanayin, ji suke suna dana sanin yawan surutu, domin surutu ba abu ne da yake zama alkhairi ga mai shi ba. Idan mara lafiya mai shiru ne, bai damu da surutu ba, to a wannan lokacin kuma ban kaɗa ta samu. Maganganu sun dinga fita kenan. Idan alkhairi ne a harshen kitin farko, za ku ji labara, alkhairin zai ta yaɗawa. ko karatu ko wasu abubuwa masu alkhairi ya tabayyana su. Idan ma sharri ne harkarsa ya tabbata a kai, to zai yi ta faɗin sharrin ne, har da wanda suke rugen ashar. So duk wannan alama ce ta tafiya a gargara. Mataki na ƙarshe, numfashi yana yin sanyi domin an zare waɗansu abubuwa da su ne suke damar da kariya wa jiki, su suke sa jiki ya dumi, numfashi ya dumi. Sannan shi kansa jikin zai yi sanyi. Saboda mataki-mataki ne ake tafiya da mutuwa. Idan an kawo wancan matakin, wannan abin ya kau. In an kawo wancan matakin, wannan abin ya kau. Marar lafiya zai samu lafoki suna sakewa. Domin kamar yadda nake faɗa muku, rai yadda mutum bai san rabuwa da ransa, wallahi ran ma bai san rabuwa da mishi. Rai yana gudu ya tafi can angle nan ya ɓuya, sai ya ga bai ɓuya ba. Ya tafi baya ya ga bai ɓuya ba. Ƙarshe ma duma suka ce zai dawo ɗan ya tsanki babba. Sai yake ganin kamar ya ɓuya. Idan an tashi jansa, tun daga nan za a fara aikin rayi ga mamaci. To duk gaɓar da aka ja rai ya wuce ta, tana yin sanyi kuma tana sakewa. Za ku samu akwai lokacin da marar lafiya zai kasa tafiya. To me ran an ja shi ya wuce ga gaɓar da take yin tafiyan ne? Sai kiga komai sai kun ɗaga, sai kun kwantar. Ko da jinyarsa ba irin wanda ta shafi wannan ciwon ba ne. Mun bi gane marar lafiya idan ransa ya zo makoshi. Sau ku ganin ne shakuwa take zuwa, ita ma alama ce ta tafiya. A nan ne numfashi yake wani burnani, kaiwa da kawowa. Duka alamomi ne da za su nuna miki ran fa ya zo ta. Idan an kawo wannan matakin, za ku fahimta akwai marasa lafiyar da in kin gaishe su za su ɗaga hannu. Idan abin ya kai ya kawo, hannun ma ya daina amfani, sai kiga suna iya haka da kayansu. To idan fa wannan abubuwa misalai, dan ina ga Ibn Qayyim ya kwatanta su irin waɗannan misalan kamar 10-15 a wani lissafi, alamomin gargara. So a gurguje dai duk ɗaya daga cikin waɗanda kika fahimta, alama ce ta mamacinki ya kusa kawowa da mutuwa. Me ya kamata ki yi? Sai ki la'anta mishi kalmar shahada. Ya zama babu wani harshe ko wani sauti mummuna da yake saurara. Babu wani abin da yake ji marar daɗi. Komai kalmomi ne na kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yar uwa, a wannan lokacin ake so ki jawo hankalinki ya dawo jikinki. Mai jinya ba a so ta zama mazoraciya. Mai jinya ba a so ta zama mai ƙarancin ikhlasi. Mai jinya ana so ta zama mai cikakken ilimi ne mai tawali'u, wacce idan masifa ta same ta, duk ƙarfinta za ta iya ɗauka. Domin idan an mutu, wani abu yana faruwa wanda mai rai zai ji kamar wani abu ne da ba a taɓa yinsa ba a duniya, yau shi aka fara yi wa. Sayyidina Umar ya ce, lokacin da yake ta hangari, duk wanda ya ce Annabi ya mutu sai na kille kanshi. Duk wani yana wannan hayaniyar, Abubakar sai ya shigo. Sai ya shiga sai ya ga Annabi alaihi salatu wassalam. Ya dube shi, ya buɗe, ya tabbatar ya mutu. Ya sumbaci goshin shi, yana ce shi, iftahayyan wa mayitan, kana ƙarshe a raye, kana ƙarshe a mace. Sai ya fito. Ya ce, ayyuhannas, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu abada. Sayyidina Umar yace, sai na ji jikina kafafuwa na tamkar ba za su iya ɗauka na ba, sai na ji gaba ɗaya na sauka akan gwiwata. Ma'ana wannan raunin da ake samu gaskiya ne, amma tunda ya faru a baya, yanzu ana jin hankalin ki ke mai jinya. Ki ɗauki wani ƙarfin zuciya ki ajiye wa girjinki. musamman duk wanda take jinyar majinyaciya, ai da mu wata makusanciyar ta ne, wala Allah uwa ne, miji ne, da ne, ya ne, da makamantan wa'annan matakai. Lalle kina cikin wata jarrabawa mai tsanani, amma ki gane Allah subhanahu wata'ala ya halarci wata aljanna ya ajiye a samaniya. A lokacin da kike jinya, misali kina jinyar ƴarki ko ɗanki yana mutuwa, kun san dai ƙarewar jarrabawa sanda aka mutu menene zai fita a bakinki? Allah ya ce ku sauka ku saurara. Me ta ce? Sai mala'iku sun saurari me kika ce ma tukunna. Masana suka ce ana bikirin wannan zazzafar mutuwa, sai alhamdulillah, alhamdulillah. Wannan kalma alhamdulillah, Allah ya ce ku tafi wancan gida, da mu sunan shi ne baitu alhamdulillah, ku je ku bata masauki a gidan aljanna sakamakon wannan mika wuya ce ga Allah subhanahu wataala. Ta karbi kaddarta a mataki na farko. Sannan ku sani Annabi alaihi salatu wassalam ya gimsa makabarta, yaga wata baiwar Allah tana ta kuka da shishiga akan wata a wani kabari, yace ya baiwar Allah ana yin hakuri ne sai a samu lada, ki yi hakuri da jarrabawa da ta same ki. Sai tace ka san bala'in da ya same ni, zaka ce mai hakuri? Idan ba ta yi hakurin ba za a dawo? Annabi sai ya wuce bai ce komai ba. Da ya wuce sai jama'ar da suke kewaye da shi suka ce kin san waye wannan? To Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta bar kukan zancen mutuwa, sai ta sake ɗaukar sabon kuka na yanzu ne ta saba wa Annabi, ta tafi ta bi shi har gida ta nema aka yi mata iso. Ta ce ya Rasulullahi kai haƙuri, ban san kai ba ne. Sai ce mata ai ita musifa kana karɓanta ne, ka karɓi ladanta daga darasin farko a lokacin da ta same ka. Kun ga kenan haƙurin da kai irin na Bahaushe da ake cewa haƙuri ya zama dole, bai da amfani. A matakin farko ki hamdala, ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan musiba ta samu musulmi, me aka ce yi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To sai ki wannan, ki kuma mai da hankalinki ki samu nutsuwa. Ki kalli mamaci, ki ɗaga hannunki ki shafe fuskarsa, idanuwansa sukan ɗaga sama. Domin duk ruhi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi, idan ya cika, to kai mai ran za ka bi ruhinka ne, za ka bi shi da kallo, domin mala'iku suna gaggeniyar kai shi na ya je ya yi sujjada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mintocin ba sa wuce biyu zuwa uku, za a kai shi har ƙoli ya je ya gaida Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan dusan ɗin shi ne kaɗai mai rai bai ji me ya faru ba. Daga rai ta je ta gaida Ubangijinta, za a dawo a sa ta a jikin mai shi. Amma abin mamaki, yanzu ta dawo ba ta da fawa, ba za ta iya komai ba. Kawai an sa a jikinki kina jin maganar ɗanki, kina jin ta wanki, kin san muryar wance, kowa kin san abin da yake faɗa, amma baki da ikon amsa musu. Rai ya dawo gare ki, yanzu me ya rage? Sai ki ta sauraron abin da ake yi. Wani ki kina so ki amsa, ko kin yi amsa ba za a ji. To rai ya dawo game shi, a wannan lokacin ƴar uwa ina ƙara zai wajen jan hankalinki ya dawo jikinki, ki yarda da ƙaddara da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki. Ƙaddara ce mutuwa, amma a yarda da ita a matakin farko. Bayan kin shafa ido, sai ki yafa mashi mayafin shi. A zo a yi processing da ya kamata a yi, a samar da gawa ta tafi a kai ta gurin da ya kamata a wanke ta. Idan a asibiti ne, kusan akan ɗauki lokaci wajen yin wasu abubuwa. Idan a gida ne fa ni'ima, alamomi da ake fahimtar abu daban-daban. Mafi kusanci ga fahimta akwai wata jijiya a nan, in kika taɓa kika ji ba ta motsi, to alamar rai ya fita da mishi. Wayansu suka ce a kai hannu harci, wasu sukan yi amfani da na'urori na asibiti. To dai abin da ake so a tabbatar an mutu, an mutu yasu ya mutu ko ta mutu, sai ne sai gaggautawa zuwa ga jana'izarsa, ayi kokari a samar da abun wanka. Abun wanka, ƴan uwa, wanka da ake wa gawa wanka kashi uku ne. Wanka na farko wankan tsarki ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya amince mu yi a dukkan abin da ya faru da mu na shari'a. Shiga musulunci kika yi, irinsa zaki. Janaba ne ka same ki, irinsa zaki. Haila ne, nufasi ne, duka irin nau'in wankan musulunci guda ɗaya ne. Wannan wankan shi ake fara yi mashi. Sai kuma ai wanka, kamar mu nan mun fi amfani da sabulu ko wanka na sabulu. To amma idan da hali da kuma paketin da zan kawo mana, yanzu ina so da ba malama lokaci, paketin da zan kawo mana na kayan wankan gawa, akwai isasshiyar garin magarya da za a juye a ɗan sa ruwa mai dum a kaɗa shi, kumfa zai yi sosai ko ku nemi sabulu ba zai wadatar. Ɗayan biyu wanda aka samu fa ni'ima sai a yi masa wankan sabulu. ‘Yan uwa ku gane, gawa tana son tausayi. Gawa ba ta so a yi mata komi da gaggawa. Shi yasa nake jan hankalinmu, ina ga duk wata nisan babu gurin da ban yi magana a kan zancen kowace uwa ta ga ta koya wa ‘ya’yanta yadda ake wankan gawa. Abun kunya ne ki mutu da daddare, ki kwana ki hantse ana jiran masu zuwa su wanke ki, ‘ya’yanki ba su wanke ki cikin dare ba. A gane ki yadda a wace, in mijinki ya mutu kafin safiya kin wanke kayanki. A gane ke yadda a wace ɗanki, ‘yarki, duk wanda nauyinki ne ke a kanki za ki iya wankansa. ‘Yan uwa ba a tsoron mutuwa. Me ya tsoron da muke yi? Ina kina da samu da karfe ma ki taɓa ta ko za ki mutu ko? Aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi buyutin mushayyada. Babu wani tsere-tsere da za ki yi wa mutuwa. Guzurin tas da ita ne tsoron da kike mata. So ‘yan uwa mu tsakankance, ina jin mamaki wanda suke ce wai suna tsoron likafari ma kansa. Wata ran mun yi gwajin wankan gawa, wasu suka ce ai wallahi jiya ni da na ga likafari ya salam. Idan mama ta mutu ya za a yi? Kuma ‘yan agaji ne, don hakan nan kowa ta sa a ranta ta cire tsoro wa ranta, wannan abin dole ne. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kowa sai ya dandan mutuwa. Kowa sai ya ji ɗacin mutuwa, kuma wallahi da gaske ne tana da ɗaci ‘yan uwa mu shirya. Da a ce wani ba zai ji ɗacin mutuwa ba, da a ce sauƙin mutuwa ake ji kawai a zare ta, wallahi da Annabi alaihi salatu wassalam ya ji sauƙin mutuwa har ya ba da labari. Amma har ya mutu cewa yake me? Inna lil maut safra, ya shafa ruwa a fuskarsa, ya shafa ruwa. Ya ƙara cewa me? Inna lil maut sakra, wallahi cikin mutuwa akwai magaji, wallahi cikin mutuwa akwai raɗaɗi. Kai Annabi cewa yake wallahi har ranar alƙiyama idan an tashi wanda ya shekara 500 a kabari, da kuncin mutuwa a nan ɗinsa zai tashi. ‘Yan uwa kawai ne buzuri, fa inna khairaz zaki taqwa. ‘Yan uwa mun tsoron Allah kawai shi ne menene guzurin mu. In ka ji tsoron Allah, Allah subhanahu wa ta’ala zai taimake ka, Allah subhanahu wa ta’ala zai baka da sauki. Amma dai mutuwa akwai magayi. To ‘yan uwa, sai mu yi wankan sabulu kamar yadda muka yi magana ko? In muka gudanar da wankan sabulu, sai kuma wanka na ƙarshe, wanda shi ne ake sanya kafur ko turare. Idan mamacinku kamar asibin ya yi ko wata matsala ta aikuwa da sauransu wanda ake iya samun maimaituwar ƙazanta, to ana iya maimaita wanka sau biyar, ana iya maimaita wanka sau bakwai, duk halin da aka samu kai don me a tsaftace gawayen da ya kamata. Amma dai Annabi ya bada umarnin ayyuwa yansa uku sai ce amma in kun so, to kun ga dai umarnin sa akan uku ne, in kun so ko in kun ga ya dace ayi biyar ko bakwai ko abin da ya kamata har tara ana yi. To daga nan an wanki gawa sai kuma me sai likafani, za a sanya mata likafani. Malama a duba mana lokaci eh ai shi ne na so in takura kan yi su sai mai wanka gawa daga baya. Ƙarfe nawa? Na'am. Ilabin ta ce 11:40 na rufe. Dole za mu ɗan tsaharta saboda wankan gawa muna so mu gwada zai ɗan ɗau lokaci. Zan tafi daga magana ta ƙarshe. Magana ta ƙarshe ‘yan uwa ta kaba. Har mu har gobenmu mu gane ta kaba ba. Sai ka je gidan rasuwa ka ga wasu abubuwa da ake yi ga mamata, ko jiya an kira ni kan cewa wai malama ita irin mai ƙaramin ƙarfi ne, mijin ma yana raye, ita take ɗawainiya da gidan, yanzu kuma ya mutu, wai an ce mata sai ta yi kwana 40 ta iya ɗaura ɗan zoko da take ɗaurawa suna samun naira 500,000. Wa gaya muku mata? Matuƙar mace ba za ta bar ɗakin mijinta ba, a ɗakin mijinki za ki zauna, to duk wani ƙananan sana'a da kike don ki rufa wa ‘ya’yanki asiri za ki yi. Kai sai ta kai ta kawo, ke ma’aikaciya ce, kuma duk duniya baki da wanda zai tallafa miki da 5,000 don ki rufa mu asirinki ko na ‘ya’yanki. Shari'a ta yarda iyakar aikin da kike yi ki fita don shi ki dawo gida, amma ba a ce ki fita ki je ki kwana a ko'ina ba. Gida ko na haya ne, in kwanakin sun kare ma so ake a biya miki idda a gunda kika zauna da mijinki, sai dai inda wata larurar da ta fi ƙarfin hankali. Iya ado ne ba a so da kwalliya. Kun gane bambancin ado da kwalliya? Ado ko da kwalli jambaki, me sunansa? Sutura a nemo shadda a sa leshi da duk wani abin da zai sa a biya ba da sha'awa har a ga kin yi kyau, wani an ce ki bashi. Sai aka ce kuma ƙanshi, sabulu mai ƙanshi ban da ke, mai mai ƙanshi ban da ke, bare ma ki ce turare, ani sai na shafa shuwa, duk ki bar wannan. Za ki tsufa ne kamar ta ma'aikatan hajji, duk wani abin da aka aika hana ma'aikatan hajji wajen ƙanshi da sauransu ke ma an hana. Amma babu wanda ya ce a sayo sabuwar mota a ajiye miki a gefen ki na dama, babu wanda ya ce sai an tsaya miki sabuwar tabarma ta yin sallah ke yau mai ta kaba ce, babu shari'ar da ta ɗora miki irin wa'innan abubuwan wai sai an zo an sa ki a ta kaba. Idan da mijinki zai tafi neman dukiya, sai labarin ya kasance da shi at least a samu shekara wata bakwai ko biyar ko wani abu. Babu labari wata ran sai abokin tafiyar su ya dawo gida, sai sai ai matsala suka samu suna jefi kaza ne abu kaza ya faru, ai wani Allah ya masa rasuwa tun lokaci kaza da kika auna sai kika ga har ya kai kwanakin gama ta kaba, to shikenan kin gama ta kaba, a gobe in kin samu kike aure, ashe kun san ba shiri ake mata ba, kana ma iya yin ta babu wani matakai ko? To saboda haka nan ta kaba abu ce mai sauki, iya abin da ake son ki da shi shine tasbihi, neman kusanci da Allah. Tabbas ana son ki zama mai tsaye da sallah, domin mai tsaye da sallah neman kusanci da Allah ne. Amma ba a ce wani wai a keɗe miki wutar ma ko wata nagar sai an rige mata an kai mata banɗaki, wallahi haka ake yi, sai an kai wutar banɗaki sai ke kuma ki shiga, ai ba liyafi ne da kika dawo ba, ana dai son a tausaya miki ne saboda wannan gigi da ya same ki wani abu ne da ba mai iya suke miki shi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ni in kika yi addu'a Allah sai ya kawo miki canjin irin wanda ya kawo Ummu Salma. A lokacin da Abu Salma ya mutu ta ce Annabi ya ce idan mutum ya yi addu'a, amma yanzu Abu Salma ne a dama ni ba zan samu wani sai ya faɗa busar ma daga bawa ta aura annabi alaihi salatu wassalam to ɗan uwa a wannan zaman ta abin da kika yi in kika ji tsoron Allah kika ba Allah Allah sai ya kawo miki da canjin arziki da canjin nutsuwa har ma da canjin miji kuma bayan wancan in kuma Allah ya kaddarta ba ma zaki auren miji to Allah dai zai kawo miki tagomashin tausayawa irin bid'o'i da wasu kazaman abubuwa da ake wallahi ne na fi zargi shi yake jefa iyayen marayunmu cikin halin haƙula idan suke fama da marayunsu kawai sun barranta da Ubangiji suna kai wa Allah wasu fasadai wasu abubuwa marasa kyau don me don kawai wayyar suke kin zama mai takaba saboda haka takaba ba komai ba ne illa wa'innan abubuwa zan takaita saboda yanayin lokaci malama za ta gabatar da darasinta insha Allah daga baya za mu cifanta wankan gawar da sirarsa saboda muna son ƴan agaji su goge akan wannan bangare aikinku ne kuma muna fatan samun sadaukarwa daga gare ku a duk lokacin da aka kwankwasa kowai sai a huta take ke kike wa Allah alƙawari kin sadaukar da ranki kin sadaukar da lafiyarki kin sadaukar da lokacinki a irin wa'innan aikace-aikace sai dai abin da ya taso wanda irin wani abu ya shigo ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da mu akan irin wannan aiki ya karfa mana ayyukanmu na alkhairi ya sadar da mu da dukkan alkhairansa wa subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk